Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na mu tattauna. To kafin ka shigar da mu zauren tattaunawa, shin a Najeriya a mako mai shudewa yayi ta kaya ne ilikaya?
Shugabar ya ce alkali sun zama kashin kifi wajen takura yaki da waɗanda ake tuhuma da almundahana. Kotun koli yana ci gaba da tabbatarwa gwamnoni nasarar shari'ar zaɓe. Shugaban APC Yobe Adamu Tilariye na wajen murnar hukuncin nasarar gwamna ga idan kan ɗan takarar PDP Adamu Maina Waziri.
Mun sha wahala kan mu. Shi Adamu Maina Waziri ya san cewa dama bai ci zaɓe ba, wanda har ma shi alkali yana masa ba'a da cewa daga wannan kolin sai ya tafi lahira ya je sake kai wa ƙara. To mu kuwa duk wanda ma yake PDP yana da niyyar a gyara Yobe, muna jira
Kakakin PDP Hassan Gimba ya ce da sauran shari'a su ta rantsuwa sau uku ga gwamna Gaidam a gaba.
Rantsuwa sau uku an yi wannan cece ku can lokacin Jonathan. A irin zaɓe da shari'a na Najeriya, so komai dai mu bar wa Allah.
Tsohon shugaban rundunar tsaro Alex Bade ya amsa gayyatar EFCC kan ɓatar kuɗin makamai. Yayin da wani jirgi mai saukaran gule faɗi a Lagos amma ba asarar rayuka, Bauchi kuma amsar ta zai rasuwa tsohon shugaban rediyon muryar Najeriya Yaya Abubakar ake yi. Nasiru da Malika muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka fa, to yanzu zamu kada zauren mu na tattaunawa. Har yanzu zauren dai na babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda wakilin mu Nasir Adamu Ilkaya ke jagorantar wata tattaunawa kan matakan da ake daukawa na samar da zaman lafiya ta wajen kwato kudaden jama'a da aka ware a baya don tabbatar da tsaro da kuma gudanar da ayyukan inganta rayuwa. Don rage kunci wanda kan kawo saurin fishi wanda shi kuma kan kawo tashin hankali. Yau Nasiru zai dora ne daga inda yake komawa ga Malam Bashir Baba.
Bashir Baba, irin gwagwarmayar nan da kake yi da kiraye-kiraye a yaƙi da cin hanci da rashawa zuwa yanzu, me za ka ce kan muƙaddashin shugaban hukumar yaƙin nan shi Magu wanda ya karɓa daga hannun lamurin? An ce dama ba baƙon ma'aikaci ba ne a hukumar.
To lalle labarinsa da muke ji an ce jangwarzo ne, kuma ya zuwa yanzu sai a ce fallaya walhamdu domin mun ga aikin da yake yi da gaske, ba kamar yadda ake ta tabka shakinci ba baya. Yanzu aikin ake yi kuma ya zama wajibi in a matsayin mukaddashi ne yake yanzu ko. To ya shugaban kasa ya duba yadda zai tabbatar masa da kujerarsa domin ya taimaka masa. Na farko shugaba Buhari fa ya zo, karka manta Malam Nasiru, ya yi yakin neman zaɓe, kuma 'yan Najeriya musamman talaka na ƙasa suna ganin cewa ai idan Buhari ya zo waraka ta zo. To kusan hakan ne, amma ai Buhari yana buƙatar kuɗaɗen da zai yi wa mutanen nan aiki har waraka ta samu. To an samu waɗansu miyagu sun wawure dukiya sun kwanta a kai. Don haka shugaba Buhari yana buƙatar Magu da iri-irinsa, watakila da waɗanda za su tallafa masa su karɓo dukiyoyin nan da Buhari yake matuƙar buƙata domin yi wa mutane aiki su samu warakar da suke ta tunani.
Alhamdulillah. Alhaji Abubakar Ali, idan har waɗannan kuɗaɗe da ake faɗa na sayan makamai ne, kana ganin yanzu idan an samu an karɓo wasu daga cikinsu a sayo makaman ne ko kuma a zuba su a cikin kasafin kuɗi da yake an ce wani sashin kasafin kuɗin ma dole ne sai an ciwo bashi tun da yanzu ana maganar gangan mai tana ta faɗuwa a kasuwar duniya?
Ai kuɗi ba ta da fenti guda ɗaya. Ai kuɗi, gwamnati yana buƙatar kuɗi, ayyuka da yawa, ba lallai sai makamai ba. Kuma kada mu ta'alaka akan kuɗin makamai. Akwai fa wuraren da har yanzu ba taɓa ba, idan aka taɓa wannan biliyan biyu da dubu ɗaya na zai zama wasan yara ne. Saboda haka kada ma a ruɗi 'yan Najeriya ko mu ruɗu kan cewa wannan shi ke na baya daga wannan magana. Abubuwan da yake ɓarnan da aka yi, idan baka manta ba, mai fa a gwamnati nan da ya wuce akwai lokacin da ake saida gurbataccen mai barel guda ɗaya akan dala 112. An daɗe kuma haka bai taɓa, in fact bai sauka ɗari ba, bai sauka ƙasa da dala 100 ba duk ina ji tsawon mulkin da wanda aka gushe sai watanni kaɗan. Yau ya duro yanzu zuwa dala 33, har yanzu kuma yana gangarawa. Allah kaɗai ya san lokacin da zai je gangara, don yanzu mai ba abin yayi wani irin ta da kusan kowane ƙasa. Makwabtanmu ga sunan suna da mai, ƙasashe suna da mai, Amerika suna da mai, ba inda ba mai. shi ta a wannan ma amunan madinan na mai din ma ana so ma a kauce da ita saboda haka gwamnati tana buƙatar kuɗi ko na wannan wanda aka wawure na makamai ne ko wasu amma badakalan akwai kuɗaɗe da yawa suna nan musamman ina kai zancen kuɗin NNPC wannan wanda har sarkin Kano aka samu matsala da shi an daina magana akwai wurare da yawa akwai Nimasa akwai Fan ba za ka lissafa ba ma wawaso fa akai wawaso akai watan da akai da dukiyar Najeriya saboda haka kamar yadda na gaya wa shugaban kasa ya ba wannan hukumomin nan go ahead ya sakar musu da maran su su je duk inda akai wannan satan nan a maido da wannan kudin nan kuma alhamdulillah kuma ya rufe pompo din ba da wannan TSA din na wato inda kudi zai zo duk kudi eh imaja dayan nan to kaga a dan ya rufe pompo din ko ba kuma yanzu ya rufe pompo an daina wannan satan duk da haka ba za a rasa bera kanana suna shiga lungu suna fitawa
haka Bashir babu kamar naga kana daga hannu
eh abinda na tabbatar shine kamar yadda Abubakar Ali ya faɗa ni ma na dan faɗo wannan magana da farko in ka lura a tarihin Najeriya ba a taba yin kasafin kuɗi na zunzurutun kuɗi da suka kai na wannan kalan ba trillion 6 kuma sai mutane suke cewa ah to shi shugaba Buhari ya zai irin wannan kasafin kuɗi a daidai lokacin da ake wayo Allah farashin mai yana faduwa har kullun to ba wanda dalili ba shi Buhari ya san abin da yake yi ai bayanan da jami'an gwamnati ba su yi wa yan kasa aka fahimta ba shine ko kuma ba su bayanin da mutane za su gamsu ba ko su gane shine kudaden da shugaba Buhari yake tunanin zai samu ya sa shi wannan kasafi ya san cewa akwai duke tana nan ya kuma san cewa akwai wadanda suka kwanta akai wadannan mutane da suka kwanta akan dukiyoyin nan sun mafi Najeriya arziki yanzu kuma ya lashi takobin cewa dukiyar nan sai ya garbuta daga nan ne wannan kudin zai samu kuma dama ya faɗa cewa wadannan kudade yin ya samu su sune zai saka su cikin wannan kasafi aiwa kasa aiki da su
na'am ina ga zamu zaga kusan karkare shirin sani abinda nake so ka duba mana shin ya kake ganin martani da wadanda suke gugurmayar kwato matan nan suke lokacin da aka zanta da Buhari yace shi gaskiya zuwa yanzu babu wani takamaiman bayani inda waɗannan ƴan matan ci bakin suke har kungiyar nan tace ita bata ji dadi ba ma za su yi wani maci ma ina jin suka ce za su sake nufar fadin shugaban kasa sai ya gaya musu inda matan nan suke
kusan naje ta shugaban wannan gugurmaya obvious costly tana magana da kakkausan murya a kafafen watsa labarai tana fada cewa wannan gwamnati ta shigo ta musu alƙawarin za ta fito da waɗannan ƴan mata amma ma Nasiru ina so ka tuna wani abu abinda shugaba Buhari yayi alƙawari wannan gwamnati ba za ta yi kasa a guyo ba wajen yin kuri ko kokarin gano da ƴan matan nan suke ba zaman sa kama ƴan matan nan ba wani zaman ne da ya shude kokarin da yake yi har yau kuma bai fi kasa a guyon ba har yau kullun shugaba Buhari yana tattara bayanai da jawabai yanda waɗannan ƴan mata suke saboda haka abinda aka ce maka ya faru in aka yi banna gyara shi da wuya banna ko me ya
fahimtar ka a jaridance kai kana din matan nan suna nan ma ko wasu suna cewa wata kila kamar yaran nan da kudi ke wannan kanana ne da ake ganin ana sawa suna zuwa su ta dabu ma ba mai din wato ya jin ka ganin ka kana ga wata hannu za a ce wai an gano waɗannan matan ko
Nasiru ba za a yi bari a kwashe daidai ba mun yi yawon nan da ku mun zaga duk inda mun yi taruka kan waɗannan abubuwa wasu abun nan ƴan matan da suka tafi wasu dai rahotanni ya gwada mace zai ko kuna mai sun sare su sun mutu wasu garin gudu sun mutu waɗanda suka rage akwai su amma ba lalle bane a samu waɗannan ƴan mata cip-cip da suka tafi ina da yakinin zuwa gaba kaɗan za a samu su amma ana wasashe a yadda duba mabin nan ba lalle bane a same su duka ba
Bashir baba a ƙarshe me zaka ce kan wannan yaki ne na Buhari in ka tuna lokacin da ya mulkin soja wajajen daga 1983 da aka yi juyin mulki zuwa 85 zamanin tun dai ya bun yana mataimaki kenan akwai waɗanda fa aka bada labarin an ɗaure su kusan shekara 150 su har ma fiye da haka wasu ba suna cewa irin abin da yake zuciyar shugaban ƙasa ke
wato a gaskiya wa Nasiru wancan karo da shugaban kasa ya kakkame waɗanda ake ganin cewa sun yi wa kasa ta'asa ina ganin shi kansa shugaba Buhari ban san menene ya kai shi wannan ba. Ka kama mutum ka kai shi kotu a kalle shi a ce an daure shi shekara 200 shekara 300 wannan abin dariya ne ma ai abin da hankali zai karba mana. Ina fatan wannan karan ya koyi darasi da abin da yayi a lokacin da yake shugaban kasa na soja. Amma dai akwai wani abu mata magana guda daya irin miyagun da ake tattarawa wanda sun hada har da na yanzu da na wancan karan dan mu shi mutanen da suke miyagu har koyaushe miyagu ne su ba sa daurewa gaskiya ba sa daurewa. Ni a tunani na irin waɗannan mutane in ka tsinci kanka a wajen a wani mukami nasuru tsakaninka da irin waɗannan mutane in har kace zaka kama to in ka kama tafi ka yanka shine zaman ka lafiya kai din. Yau tsarin mulki ai na gama ka rabu da maganar tsarin mulki tarnaki yake kama kasa wasu lokutan idan ku kace ba za ka yi wannan ba to ka tabbatar da cewa za ka kwanci ki kuma sauran ƴan ƙasa za su kwanci ki domin wancan karan da abin da Buhari din yayi shine fa yasa muke cikin kazamin halin da muke ciki yanzu don waɗannan irin waɗannan miyagun da aka kama ba waɗanda su The Voice of America
sai aka kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Da wannan muka zo zangon sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi a'ala ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne Sheikh Muhammad Sani Isa, babban limamin masallacin Wafi Road da ke garin Kaduna, wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabin da ya fara makon jiya. Sai kuma Rabaran Audu Bakwai na majami'ar Ikwa Katsinan Dikku ga Sheikh Muhammad Sani Isa.
Yanzu kuma ga wannan rigime-rigime na makiyaya da ainihin manoma a ɓangaren jihohin arewa maso gabas. Kamar yadda kwanan baya muke tafama da shi to gashi nan yana nan ɓangaren baya fara su ma suna can suna cewa za su balle nan ga wannan rikici na zariya na tsakanin shi'a da sojoji duk da cewa dai abu ya kwanta yanzu sannan ga wannan rikici na Boko Haram shi ma ba wai ya gama kwanciya gaba ɗaya ba ne rigima rigima ko ina sannan a tsakanin ma jama'a za ka ga nan da can akwai irin wannan hayaniya to mu kiranmu da muke yi shine duk abin da za a yi shi a yi shi da adalci adalcin nan kuma na nufin ka'ida kamar misali wasu za a ga suna ce maka su suna ganin in suka fa suna son su mai da jawabi game da harkan rigiman kamar misali rigiman nan ta zariya wasu sai su nemi su jefa zargi akan sojoji 100%, wasu kuma su nemi su jefa zargi akan shi'a 100%, wasu kuma su yi balancing su sa abin rabi da rabi to mu abin da muke cewa ko me za ka yi dai in dai a irin tsari ne na musulunci akwai buƙatar yin adalci. Shi ko adalci yana nufin ka aje abu a gurbinsa inda yake mai ƙarfi a bashi haƙƙin sa kada a ce dan shi ne ƙarfi za a tauye mai haƙƙi shi ma mai rauni a bashi haƙƙin sa dan kada a ce shi ne rauni ne kuma a tauye mashi haƙƙi sannan kuma idan kana son mutane su misali sai dinna abubakar da aka zabe shi ai sai da yace to zan karbi haƙƙin mai rauni daga hannun mai ƙarfi in maida mai kayansa kuma zan karbi haƙƙin mai ƙarfi din kanshi daga hannun mai rauni in maida mai kayansa sauraka a musulunci ana tsare haƙƙin mai ƙarfi ana tsare haƙƙin mai rauni shine adalci kuma shine daidai sauraka ba za ka ce ka kunta ta mu wancan ba domin aqida ku ba ɗaya ba mata da ku ba ɗaya ba addinin ku ba ɗaya ba kabila ku ba ɗaya ba sashen ku ba ɗaya ba wanda ka kunta ta mashi ko ka dalince shi in kai haka to ba musulunci kuma kake wakilta ba sa'annan magana mafi ƙarfi wanda ya kamata a lura da ita shine akwai hali da muka shiga yanzu da muke buƙatar addu'o'i dama can mun buƙaci addu'o'in a baya sannan kuma yanzu gashi mun zo lokacin da ya kamata ko dai ka faɗi magana mai kyawu ko kuma ka yi shiru ma'ana wanda ba zai ce Allah ka taimake gwamnatocinmu da na jihohi da na tarayya ba Allah ka ƙara buɗa musu Allah ka sa su yi adalci Allah ka taɓa zuciyarsu su ga abin da ya dace komai su yi shi daidai ƙasa ta ci gaba to wanda ya ga shi ba zai iya irin wannan addu'a ba to ya yi shiru ya fi maimakon ya ce kuma a'a Allah ka tsine musu Allah ka rufa su domin ka ce Allah ka tsine musu Allah ka rufa su to kana wauta domin idan suka Allah ya tsine musu ya kuma rufa su to kai ma ka rufe domin duk abin da ya shahi shugabanci ya sa shugabanci ya lalace to kai ma dan kasa ka shiga cikin wannan hali na tasko to babu hikima kenan shi yasa nasin hadisi yace zantacce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wanda bai bar gaskiya da Allah da kuma rana ta karshe shine lahira wato ya faɗa alheri da bakin sa ko kuma ya shiru saboda ai ta addu'a ta alheri da neman fatan tabbatar zaman lafiya sa'annan rigime-rigime da suka shiga tsakanin al'ummomi da waɗanda suke ganin za su tada hankali don wasu bukatu nasu to muna kira gare su cewa su ji tsoron Allah su lura da cewa haƙƙin zaman lafiyan ƙasa yana wuyan kowa ba wai hukuma kawai ba saboda kowa ya bada gudunmawar shi don a samu zaman lafiya kuma ina tabbatar maka magana ta ƙarshe wanda duke ganin wai ina magana da ƴan uwa musulmi ne zalla tukuna wanda ke ganin wai sai ya zagi wani ko ya zagi aqidarsa ko ya zagi addininsa ko ya zagi sashensa ko kabilarsa wai da wannan ne zai ma musulunci aiki ko da wannan ne zai wa'azin musulunci to gaskiya magana ya cuci musulunci kuma ya cuci da musulunci ba daidai ba don musulunci ya ce ne udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan yi kira zuwa ga hanyar tafarkin ubangijinka da hikima da wa'azi mai kyau hikima shi ne faɗin abubuwa cikin hikima da ainihin politeness yadda jama'a za su fahimta kuma ba a so su zuciyar mutane ba walmu'izat lahadana wa'azi mai kyau kuma shi ne ka faɗi abubuwan da suke masu kyawo ne ba ka zo kana aibanta mutane ko kana zagin su ba ko kana zagin aqidarsu ko addininsu ko ƙabilarsu da tunanin wai da wannan ne za ka talla musulunci to baka ba da gudunmawa zuwa ga zaman lafiyar Najeriya ba balle zaman lafiyar al'umma Allah ya sauƙaƙe
shi ma rabaran Audu Bakwai ya ce a girmama juna don cin ribar juna cikin lumana
Assalamu alaikum ƴan uwa na ƴan Najeriya. Hayaniyar da ke faruwa can da can idan an kashe ɗan jukun an kashe ɗan Najeriya. In an kashe Bahaushe an kashe ɗan Najeriya. In an kashe Bahillaci an kashe ɗan Najeriya. Najeriya ce ta rashi kuma mu ne muka rashi. Don haka ba abin da ya dace tsakanin ku in banda ku yi haƙuri da juna. Ku ba kowa haƙƙinsa. Manomi ba zai yi ba makiyayi. Makiyayi ba zai yi ba manomi. Don haka ana buƙatar dukkanmu muna buƙatar juna. A makiyayi taki, nama, nono, mai, manomi abinci kala-kala da na mutane da na dabbobin. Saboda haka haƙuri ne ya kamata mu yi da juna. Irin abubuwan da ke faruwa tsakanin 'yan banga da farayi ya kamata irin waɗannan abubuwa su kawu kowa ya haƙuri da abin da Allah ya bashi hukuma ta ɗauki matakin da ya dace akan mara gaskiya mai gaskiya kuma ya kawo ma hukuma kuma ta bi ka'ida ta bi kadi domin littafi mai tsarki ya ce ku ba kowa haƙinsa mara gaskiya a bashi rashin gaskiyar shi mai gaskiya kuma a tabbatar mashi da gaskiyar shi ba daɗi ka ji can kwaram haka to duka dai Najeriya ce wannan shugaban ƙasa mu ne mashi addu'a don Allah ya bishe shi don Allah ya zauna da ƙasar lafiya wanda ya kamata su yi magana hukuma ya kamata tana magana kuma ta tsauta da zafi akan mara gaskiya wani lokaci abin da ke faruwa sai tsaya ma gaskiya hukuma fa hukuma ce daga Allah da ya mu sai hukuma kuma Allah da ya mu kuma shi ya sa hukuma kuma ya yarda hukuma kuma ta amin ta hukuncin da ya kamata shugaban kasa yadda ake yaban ka mai adalci to ka ci gaba da adalci kuma gwamnati ya kamata ku bar sahu ku yi abin da ya kamata da nan muke kira da iyaye a kwafi ƴaƴa su yi abin da ya wajaba ƴaƴa mu zama da biyayya ga iyayenmu iyaye ku yi abin da ya kamata akan zancen haihuwa malamai ku faɗi gaskiya cikin wa'azinku yadda Allah ya nuna muku amma bai kamata a ƙi jinin wani domin addinin shi ba sai dai shi ya ƙi jinin kanshi domin cikin addini ya keri ya yi zarbaɗi ya wuce abin da ya kamata ya yi mu ɗauki abubuwa cikin sauƙi aikin mai wa'azi ya faɗakar ya yi wa'azi ya tsautar ya kwabas shikenan sai ya saurara ya bar ma Allah kuma ya ikon shi domin mai wa'azi bai faɗa bindiga mai wa'azi fa bai kamata ya kasance da kai duka ba mai wa'azi ya kamata ya zama kamar mai bada shawara zai bada shawara ya faɗi ta gaskiya in an bi wanda ya ba shawara shi ya samu in an ki wanda ya ba shawara shi ya rasa ina fatan alheri ni mai suna rabaran Audu Bakwai daga Equa Church Batazo a jihar Katsina nagode
Allah ne wahidu
Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan makon. Sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.